إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إنا غيشيك غيشوات الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله إنا كما قودياك وبنجي سبحانه وتعالى da ya hada mu a wannan safiya ta Lahadi 20 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 23 ga watan goma shekara ta 2005 miladiya dan tattaunawa akan wannan mawdu'i mai matukar muhimmanci wanda na shelanta mana shi tun waɗansu kwanaki da suka shuɗe a baya mai taken wace ce mijinta yafi kila lokacin da mai saurare zai ji sanarwa game da wannan mawdu'i zai ɗauka cewa akwai wani nau'i na wasa a ciki wanda hakikanin gaskiya ban nufaci wasa da wannan mawdu'i ba hasali wannan lacca an gabatar da ita shekaru da suka gabata kamar shekaru hudu ko wani abu makamancin haka a makarantar Usman ibn Affan da ke kofar gadon kaya a Kano wanda ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta Malam Abdulkadir Ismail ya gabatar da laccar ta bada sha'awa ƙwarai da gaske ni ke shugabantar makarantar amma bana nan kai lashar na saurare ta a cikin kaset na kuma ji abin da ta kunsa na fa'idoji masu ɗumbin yawa an kawo tallar kaset ɗin a nan Maiduguri a cikin dukkan waɗannan shekaru da na ambata amma rashin sanin malamin ya haramtawa da dama daga cikin ku amfanuwa da abin da lashar ta kunsa na fa'ida saboda yana daga cikin al'adar mutane ba sa cire kudinsu su sai kasar na karatu sai in sun san malamin hakan yakan sa da dama daga cikin mutane su yi hasarar ilimi mai dumbin yawa don haka daga ya kamata in ari wannan unwani na wannan lacca ba tare da na nemi izinin dan uwa Malam Abdulkadir Ismail ba in kuma maimaita ta da salon zance irin nawa wanda ya iya shan bamban da salon zance irin nashi da magana irin tashi musamman tunda an samu bambancin lokaci na gabatar da lissocin guda biyu duk da cewa lacca ɗaya ce domin daga shekara hudu da suka wuce baya zuwa yau a iya samun canje-canje da bincike-bincike waɗanda za su iya haifar da waɗansu canje-canje a cikin laccocin guda biyu wanda asalinsu guda ɗaya ce sannan kuma canjin wurin da aka yi laccar shi ma kansa yana da tasiri wajen mai laccar za ta kunsa wata laccar ya gabatar da ita a Kano a makarantar Usman bin Affan shekara hudu ko wani abu makamancin haka da ya shuɗe a baya gashi yau zan maimaita ta a nan a cikin garin Maiduguri a masallacin Alhaji Muhammad Indili kun ga bambancin wuraren da bambancin shekarun duk yana da tasiri wajen laccar doriya akan bambancin masu gabatar da laccar tushen wannan lacca wani hadisi ne da ya inganta cikin sahihu muslim sannan kuma imamul bukhari ya ruwaito shi a waɗansu ya ruwaito waɗansu ɓangarori nashi, kamar yadda malaman hadisi daban-daban sun ruwaito shi a cikin littattafansu. Hadisin da ya fi shahara a wurin malaman hadisi da suna hadisu ummi zara'in, hadisu ummi zara'in, wato hadisun ummu zar, wata mata da ake kira ummu zara'in. Yana daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yakan zauna su yi hira tsakaninsa da matansa, tsakaninsa da iyalansa, kuma hirar takan kasance ne a ɗakunan matansa. Idan yau yana ɗakin ummu na Aisha, to ɗakinta shi ne dandalin hira a yau ɗin. Idan gobe yana ɗakin nana Hafsa, to kenan gobe kuma ɗakin Hafsa ɗin shi ne wurin hirar. Jibi idan yana ɗakin Juwairiyya bintul Harith, haka ake bambanta wuraren hirar tsakanin shi da matansa. Wata rana yana zaune tsakanin shi da matansa, suna tattaunawa da juna hira irin ta duniya wanda mutane ke yi tsakaninsu da juna don ɗauke ma kai kewa. Sai Ummu na Aisha take labarin mahaifinta Sayyidina Abu Bakar Siddiq da irin ɗumbin dukiyar da Allah ya bashi tun lokacin jahiliya. Take cewa mahaifina Abu Bakar Siddiq ya mallaki dukiya tun lokacin jahiliya wadda ta kai uqiyya dubu har sau dubu, tana yi wa sauran matan alfahari da matsayin mahaifinta ta fuskar dukiya ko ta fuskar kuɗi. Idan an ce uqiyya, wato curi na kuɗi masu ɗumbin yawa ko ƙulli na kuɗi mai ɗumbin yawa, waɗansu malamai na fassara shi da wato ainihin dirhami 40 ko wani abu makamancin haka. To idan aka ce dirhami 40 shine uqiyya, to kuma uqiyya dubu, kaga 40 so dubu, to kuma kowace uqiyya dubu kuma har so dubu miliyan ɗaya kenan, kun ga kuɗaɗen suna da yawa. Wannan shine abin da Sayyidina Abu Bakar ya mallaka tun lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci. Lokacin da Ummu na Aisha take wannan magana, sai manzon Allah ya ce da ita, uskuti ya Aisha, yi mana shiru ya Ummu na Aisha, wannan ba shi ne abin alfahari ba. Abin da ya kamata ki yi alfahari da shi shi ne yadda na zame miki kamar Abu Zara'il a wurin Ummu Zara'il. Ma'ana dukkan dukiya da mahaifinki zai samu ko ya mallaka, wannan ba ita ce riba a wurin ƙyamata ba, sama da ta samu kyakkyawan zama tsakaninta da mijin da yake ƙaunarta. Samun kyakkyawan zama a gidan aure yana da matukar riba a cikin rayuwa sama da dukiyar mahaifa. Abinda manzon Allah yake da Ummu na Aisha kenan. A nan ya kamata mu san wace ce Ummu Zara'il. To wannan shi ne zai kai mu zuwa ga karanta shi hadisin wanda shi ne asalin matashiyar lantar, hadisin Ummu Zara'il, wanda ita Ummu na Aisha ta ruwaito shi. Kar ku manta da cewa nana Aisha tana ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma ita ce tafi kowa ƙanƙanta ta fuskar shekaru a cikinsu, domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya bata kai shekaru 20 ba a duniya gaba ɗaya, tana da shekaru 18. Bayan ya mutu kuma Allah bai karɓi rayuwarta ba sai da ta zama 'yar shekara 60 har da watanni 4 a duniya kafin Allah ya karɓi rayuwarta. Tana da falala, tana da matsayi, domin Abu Musa al-Ash'ari ya ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda Annabi da kansa ke cewa kamala min ar-rijal kathir, a cikin mazaje da yawa sun samu kamala, tunda akwai da yawa daga cikin maza waɗanda suka zama annabawa, ga Annabi Nuhu, ga Annabi Ibrahim, ga Annabi Wana, ga Annabi Wana, suna da yawa bayan waɗanda suka samu wani matsayi na daraja da falala wanda bai kai annabtaka ba. Abin nufi dai da yawa daga cikin maza sun samu matsayi da ɗaukaka da daraja, amma walam yakmul minan nisa, ba wanda ya samu kamala cikin mata illa asiyatu imra'atu fir'aun, sai asiya matar fir'auna, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa maryamu bintu imran, da kuma maryam yar gidan imran, wato mahaifiyar annabi isa alaihi salam. Sai manzon Allah ya ce wa inna fadla aisha ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'irin ta'am, falalar na aisha kuwa akan sauran mata kaman falalar sarid ne akan sauran abinci. Labadin sarid nau'i ne na abinci a wajen larabawa wanda ya tsara dukkan wani nau'i na abinci daraja a da, wato kamar talge ne ake yi na nama, gari ake samu na alkama sai a daka nama a kwankwatse shi ko a mayar da shi kamar dambun nama, sai a bayan an mayar da shi kamar gari sai a cakuɗa shi cikin wannan garin alkama ɗin, sai a haɗa shi a yi talge da shi. To wannan shi ne abinci mafi ƙima mafi daraja a wajensu. Sai manzon Allah ya buga misali da shi akan falalar na Aisha. Ummu na Aisha ta ce jalasat ihda asharat imra'atan, zan karanto mana hadisin ne kai tsaye daga cikin littafin Ash-Shama'il al-Muhammadiyya na al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Saura at-Tirmidhi, wato don kusancewa hadisi ne daga Ummu na Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadisi ne da yake da asali daga gidan annabta. Ummu na Aisha ta ce jalasat ihda asharat imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a. Wadansu mata goma sha ɗaya wata rana sun haɗu da juna, sai suka yi yarjejeniya, sai suka kulla alkawali, suka zauna cewa kowace ta yi bayanin halin mijinta a ji, kada ta ɓoye komai, kada ta rage komai na abinda ta sani na halin mijinta, wala Allah abu mai kyau waɗanda za a ji a iya koyi da shi, ko abu mara kyau wanda za a ji a taya ta makoki, a taya ta kewa. Suka yi wa juna alƙawali kan haka. Kin yadda? Ina yadda. Ke ma kin yadda? Ina yadda. Duk suka yadda, kowace ta yadda da wannan zance. Aisha take maimaita wannan labari, ga annabi sallallahu alaihi wasallama na zaune, ga sauran matan annabi da ake hira da su a wannan lokaci a matsayin ƴan saurare. Faƙalat al-ula, wanda za ta fara yin magana sai ta tashi ko sai ta matso, ta ce zauji lahmu jamalin ghaz ala ra'asi jabalin wa'ar la sahalun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Ina so in ce da mu wannan hadisi yana da matukar fa'ida ta hanyoyi daban-daban. Daga cikin fa'ida da yake da ita ya kunshi kalmomi na larabci waɗanda suke ba a fili ba, waɗanda suke a ɓoye, sun kunshi hikima ta zance a cikin harshen larabci. Ba manta ba har wani malamin a jami'ar musulunci ta Madina, wani tsohon profesa mutumin Sudan, profesa Babikir Dushiel, wanda daga baya kuma muka sake haɗewa a Sudan shekara huɗu da ta wuce lokacin da na je zan yi master's program ɗina, yake ba da shawaran cewa inda yana da iko da duk wani ɗalibi mai koyan harshen larabci a mataki na university, da ya kamata a sa shi ya haddace wannan hadisin yadda ake haddace Fatiha, ba wai dan ababen da matan suka tattauna a cikin hadisin na halayen mazajensu ba, sai dan ɗaiɗaikun kalmomi na larabci masu wahala wanda sai mutum ya rinka duba kamus kafin ya iya binciko ma'anarsu. Ta yadda idan mutum ya haddace kalmomin ya rike ma'anarsu, to ya samu jari mai ɗimbin yawa a babin larabci. Ta ce zauji lahamu jamalin zaf, mijina, injita, mijina lahamu jamalin zaf, naman raƙumi ne ƙyamusasshe wanda babu tsoka a jiki, ala ra'si jabalin wa'ar, wanda aka ɗora akan ƙololuwar wani dutse mai wahalar hawa, لا سهل فيرتقى دوسن باية سوكي بل لنتنا أهو أتأكو ولا سمين فينتقل شيكم ناما باب سوكا أذكي ميوى بل لنتنا ونن سوكا تقول لي تدى متن بزي شاوها للخوابا ملكي نفي تاتي ونشي نبجلتا malamai suka ce abinda take nufi da wannan zance tana nufin mijinta ba mai kyakkyawan hali bane domin a cikin nama na dabbobi musamman dabbobin gida kun ga akwai raƙuma akwai shanu akwai tumaki da awaki sannan sai dabbobin da suke kasa da wannan kamar tsuntsaye kaji to da tsuntsaye da kaji naman su yafi kowanne lafiya yafi kowanne kima shi yasa ko aljanna ma naman tsuntsaye yake alkawali ba ya alkawalin naman bunsuru ba ko naman rago wala mi tayrin mimma yashtahun uhurun inun ka amsalil lawli al makanun ga an ga kana an ka amsalil lawli al makanun da zan ga makanun amalun lahi mi tayr to daga nan sai na awaki shi yafi daraja daga nan gurin sai na shanu shi yafi daraja daga nan sai na raquma shine na karshe a wajen daraja naman raqumi dai shine na karshe a wajen daraja saboda yana da tauri yana da wahalar dahuwa to duk lokacin da aka ce wani kamar naman raƙumi yake abin nufi taura-tauran mutum ne ba ya da kyakkyawan hali ina fata an fahimta to kuma naman raƙumin ma sai zan tora mamman raƙumi kyamasasshen raƙumi wanda ba ya da kiba sannan kuma aka ɗauki naman aka tsora akan wani dutse mai wahalar hawa da sarƙaƙiya ma'ana dai abin da take nufi mijinta mutum ne mai wahalar hali mutum ne mai girman kai mutum ne mai mummunar ɗabi'a mutum ne wanda zama da shi babu daɗi ga ruwa ga girman kai ga mummunan hali haka mijinta yake ita ta gama bayaninta sai ta biyu ta zo ta ce zauji la ufiru khabara inni akhafu an la adhara in azkurhu أذكر عجره وبجره تجي مجينا وديكو يجلو كوي كما رحكا تفعل تجي لا أثير خبره نبا زي إيه بنت كاموكو بيانا سبا دي إذن نفعل لابارك باية دكرشي إن دي ويزن فتاموكو حالا ينسى دي تو فيفا باية دكرشي زائي تيني كوي إني أخاف ألا أذره ina jin tsorai in har zan yi maganar sa to ba zan kyale masa wata riga ta mutunci guda ɗaya ba a jikin sa sai kun daina ganin shi da kima in azkurhu azkuru ujurahu wa bujura in har zan ambaci kwansar farfatarsa gaba ɗaya ba abin da zan rage masa tana nufin yana da halaye munana wanda sun kai matuƙa ta fuskar yawa wanda kawai sai dai mutum ya yi ishara da baki amma ba zai iya faɗa su gaba ɗaya ba kuma tana nufi in har ta faɗe su ta tabbatar gaskiya ta faɗa ba ƙarya ta yi masa ba to shi kuma ba zai iya jurewa ba ko shakka babu sakinta zai yi to kuma suna da yaya a tsakaninsu ƴaƴan kuma za su iya ta gayyana in suna wurinta ko in suna wurinsa abinda ta faɗa kenan game da mijinta sai ta koma gefe sai ta uku ta zo da ta uku ta zo ta ce zawjil ashannaq in antik utallaq wa in askut uallaq ta ce mijina al-ashannaq idan an ce al-ashannaq a cikin larabci mutumin da yake da tsawo da yawa ga sirantaka ga tsawo akan so irin wannan mijin tsawonsa ya yi yawa gashi kuma siriri kamar iska ta ɗauke shi ta ce in antik utallaq ga mummunan hali idan na yi magana a sake ni wa in askut uallaq in na yi shiru kuma a mayar da ni gefe ba a yi da ni wato kenan ta fuskar halitta bai kayatar da ita ba, ta fuskar halaye kuma bai kayatar da ita ba. Kila idan mutum ko yana da rangwame ta fuskar halitta ma'ana ba mai kyau bane ba, idan yana da kyakkyawan hali za ka iya haƙurin zama da shi. To ta ko ina babu shiga babu fita, zai mata laifi kuma ba hali ta yi magana. Idan ta yi magana ko shakka babu, akwai yiwuwar sakinta a kowane lokaci. Idan kuma ta yi shiru ba ta yi magana ba, to za a mayar da ita kalmar mu'allaka, wato sai ta zanto kamar matar da ba ta da miji. Babu wani abin da za ta mori da shi tattare da mijin irin wanda sauran mata suke moruwa da shi game da sauran mazajensu. Daga nan sai ta hudu, da ta hudu ta zo sai ta ce zauje ka laili tihama la harra wala qar wala makhafata wala ta'ama. Ta ce mijina, kamar dare, dare irin na yankin Makka, Makka da sauran garurukan da ke makwabtaka da ita su ake kira tihama, yanki ne mai matukar zafi, amma idan dare ya raba tsakiya yanayin wajen sai ya zama daidaitacce, babu sanyi babu zafi. Ta ce to haka mijina yake, kamar ka je tihama a tsakiyar dare, babu zafi babu sanyi, shine kalali tihama. La harra wala qar, babu zafi babu sanyi, wala makhafata wala ta'ama, sannan kuma babu wani tsoro da zaka ji na za a faɗa ma bakar magana ko za a saki ka ko za a ci mutuncinka, sannan wala ta'ama, ba ya da wani mummunan hali da zaka ji ka kosa da shi ka gaji da shi. Ma'ana mutum ne mai kyakkyawan hali tana nufin mutum ne mai kyakkyawan ɗabi'a da hali na gari, ta fuskar zance yakan kiwaci kalmomin da ya kamata ya faɗa mata wanda za su zaɗa mata rai, a aikace yakan mu'amalance ta da kyakkyawar mu'amala, baya sakaci game da abin da ya shafi abinci ko sutura, game da abin da ya shafe ta ko game da abin da ya shafi ƴaƴanta ko game da abin da ya shafi harkokin gida, babu wani abin makusa ta tare da shi ta kowace fuska. To wannan ita ce ta hudu. Daga nan sai ta biyar, sai ta ce zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wa la yasalu amma ahid. Ta ce ni kan mijina, in ya shigo gida sai zama kamar saurayin zaki, in ya fita waje sai zama kamar bardan zaki wanda ya kai shekaru na tsaka-tsakiya ya wuce samartaka a cikin zakoki. Wala yas'alu amma ahid, baya tambayar ina kaza da naso, ina kika sashi, kaza ya kare, kaza bai kare ba, baya bincike game da wannan. Waɗannan kalmomi guda uku, kalmar ƙarshe malamai sun fassara ta cewa abinda ake nufi mutum ne mai yawan kawar da kai, ba ruwan shi da binciken cewa na sayo kaza ya kare, sabulun wanka na sayo, gashi kwana kaza ya kare, na sayo man girki dandanin ya kare, ya akai gishiri ya kare, ya akai kaza, ba kwano kaza bane ba, baya tambaya. In akwai akwai, in babu baya cewa ya akai ya kare zai sayo wani, shine la yas'alu amma ahid, shi baya tambayar ya akai kaza ya tafi. In babu dai da an faɗa masa babu zai sayo wani, baya complain cewa me yasa akai kaza. Wannan kalmar ƙarshe abinda take nufi kenan. Sannan kalma ta biyu cewa in kharaja asik, in ya fita sai ya zama zaki, tana nufin jarumi ne, ba matsorashi bane ba, ba mutum bane ba ragon mazaje a waje, an san shi sosai, mazaje na shayinsa, mazaje na shakkarsa, ba araha bane a wurin mutane. Amma kalmar farko na cewa in ya shigo gida sai ya zama jaririn zaki, to anan ne malamai suka yi saɓani akan ta. Waɗansu suka ce abinda wannan kalma take nufi, wato idan ya shigo gida abinda ya zo yi kawai shi zai yi, ba wai daga ya shigo gida ya rika binciken me yake daidai me ba daidai ba, abinda ya kawo shi gida shi zai yi, yana bukatar hutu zai je kwanta ya barci, yana bukatar matarsa zai nemi matarsa, yana bukatar mata hira da ita, yana bukatar ya sata wani aiki shikenan. Wanda suka ce a'a shi jaririn zaki yadda yake, ko kuma saurayin zaki yadda yake, ba mai wa ƴan gidansa gata irin saurayin zaki, shi a gidansu ba a cin kwanan nan abinci sai sabo sai mai kyau, ka'idarsa kenan. Babansa ba zai ci kwanan nan abinci ba sai ya je ya farauto mai kyau ya kawo. To shi ma wannan magidancin haka yake, a gidansa ba a cin lalataccen abu mai karancin daraja ta ƙasa, sai ya je ya nemo mai kyau, iyakacin karfinsa, iyakacin samunsa. Wato matarsa irka kwaba ce, tana cikin jin daɗi, yana kula da ita, baya sakaci da haƙinta, irin yadda zaki baya sakaci da ƴan gidansa, suna cikin shagwaba, yana cikin lura da su. To abinda suke nufi, ma'ana a gida mutum ne mai kula da mutan gida, a waje kuma ba rago bane ba, sannan ba mutum bane ba mai kokarin binciko, dole sai ya gano laifinki, mai kika yi, mai kika ce, ya na kawo kaza, ina kika saka, na ga ban ga kaza ba, bai da wannan. Abinda suke nufi kenan. Ina da kun gane. Sai ta shida. Ta shida ta ce, zauji in akala laf wa in shariba shtaf wa in ittaja altaf wa la yulij alkaf li ya'lam albath. Ta ce, mijina idan ya tashi cin abinci gaba ɗaya yake cin ya baya ragewa. Wa in shariba shtaf, duk abin shan da ka ajiye masa gaba ɗaya zai kwankwaɗe, baya rage komai. Wa in ittaja altaf, da ya kwanta kuma sai ya lulluɓa kawai ya tabarci sai gari ya waye. Wannan yanzu kuma aka bijinta yake, kawai shi abin da sa a gaba kenan, yanzu ya ci abinci, ya sha abinci, ya kwanta, ya barci. Wala yulijil kaf li ya'lam albath, baya dan miƙo hannunsa ma mutum na rashin lafiya ya taɓa kan mutum ya ce, kai Allah sarki ya kika ji, ko kirjin mutum na bugawa ya taɓa ya ce, Allah sarki baiwar Allah ya kika ji da jiki, ba abin da ya shafe shi, kwanta yake kawai ya barcinsa. Wato dai a takaice, wannan baiwar Allah tana siffanta mijinta da abubuwa kamar haka. Abu na farko, rowa, komai na shi kadai yake cinyewa. Abu na biyu, hatama da zari. Abu na uku, mummunan hali wajen mu'amalantar matansa. Abu na hudu, rashin kulawa da matar, shi ba ta cikin ajandarsa, shi abinda ya zo girki in an gama abinci shi ne abinda ke gabansa, ba matarsa ba. Idai ta abinci kawai shine abin da ke gaban sa. Da ya ta abinci kawai ya lullubi da mayafinsa ya kwanciyar sa. Ba shi ba ita sai kuma gari ya waye. To wannan shine dabi'ar sa. Fa qalat as-sabi'a, sai ta bakwai ta zo. Tace, zauji ayaya'u. Wannan malam ayaya'u kenan. Aw ghayaya'u. طباقا كل داء له داء شجك او فلك او جمع كل لك. idan an ce ayaya cikin mutane shine rago, wanda komai sai dai shi a taimaka mishi, shi dai a tallafa mishi, yau yana bin dangi, yana bin abokanai, malam ayaya kenan. Tace, to ita mijinta ayaya ne, ko kuma gayaya'u. Idan an ce gayaya'u az-zalimi, wanda kullum shi dai zalunci mutane, ko ya zalunci wanda yake tare da shi, ko ya zalunci makwabta, ko ya zalunci dangi, ya zalunci abokanai, ya zalunci ƴan uwa, aikinsa kenan abin da ya sa gaba. Tabbaqa'u, idan an ce tabbaqa'u, waɗansu malaman sun fassara shi da cewa shi ne mai yawan wauta, ko magana zai saki bakinsa kawai wauta yake, irin wanda da ya yi magana a yi ta tsaki, kai da ya sani ma da ya yi shiru, me yasa zai ce kaza, haka duk da ya faɗi magana sai a ji magana salami babu gishiri, ma'ana bai iya magana ba, sakin baki. To tabbaqa'u kenan. Waɗansu malamai suka ce a'a, tabbaqa'u shine mutumin da yake baya da mazakuta, kwata-kwata baya iya kusantar mace. Ta ce ko wace irin cuta ka sani ɗan namiji na da ita, to ka tabbatar shi ma yana da ita. Ta ce a taƙaice dai shi yadda yake, shajjake au fallake au kullallake, kullum aka waye gari, ko dai yadda kake ya fasa miki kai, ko ya hanka ɗaya kike faɗi ki karye, ko ki targaɗe, ko ya haɗa miki duka biyun, dole sai an yi ko dai duka ɗaya, ko yi miki ɗaya ko duka biyun. Matarsa kullum a cikin duka take, sun ga magana ba daɗi, ga duka, ga hantara, ga yawan zagi. Allah tsare mu. Daga nan sai ta takwas. Da ta takwas ta zo ta ce zauji almatsu masa arnab warrihu rihu zarnab. Kalmomin nan kawai ta faɗa. Ta ce mijina idan ya taɓa ka, kai ka ce zomo ne. Abinda take nufi a cikin dabbobi, zomo yana ɗaya daga cikin dabbar da ta fi kowace laushin gashi, tana nufin taushin jikinsa ko kyakkyawan halinsa ko ɗabi'arsa ta gari. Warrihu rihu zarnab, ƙanshinsa kaman ƙanshin wani tsiro da ke fitowa daga ƙasa da ake kiransa zarnab, wato wata ciyawa ce da take fitowa mai matuƙar ƙanshi, har ma ana amfani da ita wajen haɗa turare. Tana nufin dai wato mutum ne wanda yake mutane suna yabansa wajen mu'amala da shi, sannan kuma labarinsa ya yaɗu wajen kyakkyawan halinsa, sannan kuma mutum ne wanda dukkan wanda ya yi mu'amala da shi ba zai zarge shi ba, sai dai ka ji ya yabe shi. Abinda suke nufi kenan. Daga nan sai ta tara. Ta tara ta ce zauji rafi'ul imad, tawilin nijad, azimul ramad, qaribul bayti minan nad. Ta ce mijina rafi'ul imad, wato tana nufin dogo ne, ba gajere ba ne ba. Baya ga haka azimul ramad, tokar gidansa tana da yawa. Qaribul bayti minan nas, gidansa yana kusa da ɗakin taruwar jama'a. Abinda suke nufi da cewa tokar gidansa na da yawa, ai ba a samun toka da yawa sai an kona itace da yawa, ba a samun kona itace da yawa sai ya zanto an ɗora tukwane da yawa, babu yanda za a ɗora tukwane da yawa sai in girkin da aka yi kuma yana da yawa. To kuma yin an yi girki da yawa, to kenan an yi mai, an yi karamci, an ciyar da mutane. To haka suke nufi idan suka ce wani gidansa da yawan toka, abinda suke nufi mutum ne mai yawan abinci yana ciyar da mutane, tana nufin mijinta mai karamci ne, wato mutum ne mai karamci. Sannan kuma qaribul bayti minan nas, wato gidansa a tsakiyar jama'a yake, bai yi gida can nesa ba don gujewa jama'a, ya yi gida kusa da jama'a ko mabukata sa neme shi, ya zanto bai musu nisa ba. Tana nufin dai mutum ne wanda yake mai karamci ba marowaci ba. Daga nan sai ta goma. Da ta goma ta zo ta ce zauji Malik, wama Malik, Malikun khairun min zalik. Ta ce mijina shi ne Malik. Ta ce kun san ko waye Malik? Malik ya fi duk abin da kuka lissafa a baya na karamci da wani kaza da wani kaza da wani kaza, ya wuce nan. Abin da duk za a faɗa na kyauta ya wuce nan. Lahu ibnun kathirat, kathiratul mubarak, al-mubarak, qalilatul masarih, idza sami'na sautal muzhir ayqanna annahunna hawalik. Mutum ne mai yawan raƙuma, mai yawan garken raƙuma. lokacin da raƙumansa suke fita kiwo da safe, idan mutum ya gansu sai ya ga 'yan kaɗan ne. Abin nufi saboda waɗanda aka bari a gida sun fi su yawa, ko baƙi sa zo don a yanka musu saboda karamcinsa. Sannan su kansu raƙumansa duk lokacin da suka ji an busa sarewa ko algaita, to sun san tasu ta ƙare. Ma'ana yana da wata ɗabi'ar da in baƙi sun zo akan yi wata busa, to da an yi busan nan kamar yana kiran yaransa ne ma'aikata don a zo a soki raƙuma ga baƙi sun zo a yi musu hidima. To har ya zanto raƙuman ma kansu sun sani, da sun ji an busa wannan sarewar sai ya ga raƙumi na neman murun gudu, ya san cewa za a kama wani adadi na raƙuma ne da za a yanka saboda baƙi da suka zo. Abin da take nufi kenan. To daga nan sai ta 11 ita ce mai hadisin kanta, ita Ummu Zar'in. Tace zauji Abu Zar'in, mijina shine Abu Zar. Ta ambace shi da wannan alkunya Abu Zar'in, malamai suka ce imma dai dan saboda yawan gonakinsa, don az-zar'u a larabce ana nufin gona ko kuma shuka. To saboda yawan gonaki dan babban manomi ne, shi yasa ake kiransa Abu Zar'in. Ko kuma tana nufin wato ainihin yana da yawan 'ya'ya, don wani lokaci a larabce akan ce az-zar'u ana nufin 'ya'ya. Tace wa ma Abu Zar'in, kai kun san ko wane ne Abu Zar'in? Ana fa min hulayyi uzunayya, shine wanda ya sa kunnuwana suka rinka motsi saboda abin da ya sanya mun na 'yan kunnen zinare wanda suke kai kawo a cikin kunnuwana. Wa mala'a min shahmi adudayya, shine wanda ya cika mun dama tsan hannuna. Abin nufi ya sanya ni na zama mai ƙiba, ba ramamma ba, ba ƙyamasasshiya ba. Wa bajjahani fa bajjahat ilayya nafsi, shi ya faranta min rai har ni ma kaina ina cikin tafiya sai in ji ina dariya, saboda kawai karamcin da yake mu, saboda halansa na gari da yake mu. Wajadani fi ahli gunaymatin bishaq, ya same ni cikin gidanmu, dangina ba mu da komai sai waɗansu 'yan tumaki, ba su fi a ƙidaya ba. Faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaq, sai ya mayar da ni wani gida cike da dawaki, cike da raƙuma, cike da shanu, cike da amfanin gona. Tana nufin cewa gidansu ba mawadata bane ba. Sai ya aure ta, ya kawo ta gidansu, shi mijin, waɗanda su mawadata ne. Ita a gidansu ba abinda suka mallaka sai tumaki ko awaki waɗanda suke ababen ƙidayawa. Amma shi a gidansu akwai nau'ika na waɗannan dabbobi, akwai garken shanu daban, akwai na awaki daban, akwai na wato ainihin raƙuma daban, akwai na dawakai kuma daban. Sannan kuma gidansu gida ne na manoma, wato ainihin suna da wadata dai sosai da sosai. Abinda take nufi kenan. Tace fa indahu aqulu fala uqabbah, a wurin Abu Zar'in ne nake faɗin abinda na ga dama, ba za a hantare ni ba, ba za a yi muntsawa ba. Wa arkudu fa atafadda, in yi tabarci har garin Allah ya waye, ba yanda za a yi a zo a tashe ni a sa wani aikin safe, saboda ina da yara da barori da kuringi masu yin ayyuka, ba sai na tashi na yi da kaina ba. Wa ashrabu fa atakamma, in sha dukkan wani kayan sha mai daɗi, in yatse irin yadda nake so. Abinda suke faɗa kenan game da shi Ummu Abi Zar'in, sai mahaifiyar Abu Zar'in. Wato bayan ta faɗi halayen mijin, za ta faɗi halayen mahaifiyar mijin, surukarsa kenan. Fama Ummu Abi Zar'in, kun san kuwa mahaifiyar Abu Zar'in, ukubu harada, sitodin ta cike ki da kayan abinci don tallafawa ga jeyu. Wabitu hafasa, gidanta yalwatacce ne don karɓan baƙi ko waɗanda aka kore su daga gidajensu ko wanda suka zo gari ba su da masauki. Ibnu Abi Zar'in, daga nan sai ɗan Abu Zar'in wanda ta tarar a gidan tunda yana da ɗa. Fama Ibnu Abi Zar'in, kun san wane ne ɗa ابن أبو زرع مضجعه كمثل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة تكي توا إذن كاغنش أطي كي كاتي تنكر دبينو نيدا أكت آغا جدابيو أبن في ديدي تتيني باراما ميبوسا نمبامي كبابا سننكما أبن جنسا وتشيني cinyar akuya ta gaba, wato karfasar akuya ta gaba kenan, tana nufin gidansu gidan wadata ne, ba gidan rashi ba. Bintu Abi Zar'in, sai iya ta Abu Zar'in. Fama bintu Abi Zar'in, kun san wace ce bintu Abi Zar'in kuwa? Tau'u abiha wa tau'u ummiha, ya ce mai biyayya ga mahaifiyarta, ya ce mai biyayya ga mahaifinta. Wa milku kisa'iha, rigarta a cike take, ba ta yi mata yawa ba. Wato idan aka ce rigar wacce ta yi mata yawa ta zama rabon biya kenan, ina fata an fahimta. Idan an ce ta cika rigarta, abin nufi dai ba alamar yunwa ko rama ta tare da ita. Wa ghaizu jaratiha, bakin cikin makociyarta kenan. Idan an ce bakin cikin makociya, wai suna nufin bakin cikin kishiya, wai saboda kishiya ba ta son ta ga kishiya cikin hali na yalwa da jin daɗi, so take ta ganta a cikin wani hali na matsatsi. To idan ta ganta cikin yalwa, to tana cikin damuwa kenan ita. Ma'ana dai karin magana ne wannan. Jariyatu Abi Zar'in, kun san yarinyar gidan Abu Zar'in mai masa aiki kuwa? Fa ma jariyatu Abi Zar'in, wace ce jariyatu Abi Zar? Tace la tabussu hadisan tafsisan, mai kame kai ce ba ta yaɗa zancen mu, ta ɗauki zance daga gidan mu ta kai gidan makwabta. Wala tanqusu miratana tanqisan, ba ta satar kayan abincin gidan don ta je wani gida ta sayar ko ta fansar. Wala tamla'u baitana ta'ashishan, ba ta cika gidanmu da datti da tsumma kamar shekar tsuntsu. Kaga wannan yayi, kaga wancan tsumma, kaga wancan leda. Qalat, tace, wato nan gurin duk ta gama bayyana gidan dai tana cikin jin daɗi, domin ta iya wa mace tana cikin jin daɗi tsakaninta da mijinta, amma ba lallai bane tana jin daɗi tsakaninta da uwar miji. Ta iya wa suna cikin jin daɗi da uwar miji, amma ba lalle bane ba ƴaƴan mijin wanda ba ita ta haifa ba, kuma ya zanto suna cikin jin daɗi. To amma idan ta yabe su, ta yabi mijin, ta yabi mahaifiyar mijin, ta yabi ƴaƴansa maza da kuma ƴaƴansa mata, ta ƙarshen kwanciyar hankalin iya mace kenan. A ce idan tana zaune da waɗannan lafiya, ba ta da matsala daga kowane ɓangare, ko miji, ko iyayensa, ko ƴaƴansa, to me zai faru? Da yake ita duniya ba a zama haka, sai wata matsala ta faru. Qalat, tace, kharaja Abu Zar'in, Abu Zar'in ya fita wata rana don harkar kasuwarsa. Wal awqab tumkhadu, a daidai lokacin da an fara tatsar nono na dabbobi ana kadawa don fitar da mai. Falaqi imra'atan ma'aha waladani laha kalfahdain, kawai bai yi aune ba sai ya ci karo da wata mace tana da ƴaƴaye guda biyu. ƴaƴayen nan guda biyu kai ka ce ƴaƴan zaki ne, jariran ƴaƴan zaki, dan ƴaƴan zaki ba sa zama wuri ɗaya, suna yawan motsi, kaiwa da komowa, wato yara ne masu kuzari, yara masu yawan kaiwa da komowa. Yal'abani min tahti khasriha bi rummanatayn fa tallaqani wa nakaha, da yaga wannan mace da ƴaƴanta da kyawun matar da ɗabi'unta sai ta burge shi. Fatallaqani wa nakaha, sai ya sake ni sai ya aure ta, haka kawai. Fanakahtu ba'dahu rajulan sariya, ni kuma daga baya sai na je na auri wani mutum mawadaci. Wa rakiba shariya, wanda yake hawa wani doki in garma, mai kuzari da sauri da gaggawa. Wa akhadha khatiya, jaribin maza wanda kullum ka ganshi da mashi a hannu ko takobi don fita yaki. Wa araha alayya na'aman sariya, ya kawo min dabbobi masu dumbin yawa garke garke a matsayin sadaki. Wa atani min kulli ra'ihatin zawjan, kowane nau'in dabba da ka sani sai da ya kawo min kalarta a matsayin sadaki lokacin da zai aure ni, bayan Abu Zar'in ya sake ni. Wa qala, yace da ni, kuli umma Zar'in wa miri ahlaki, yake umma Zar'in, ki ci abinda take so cikin dabbobin nan naki ne, garke guda da ke gani naki ne, wa miri ahlaki, ki bai wanda kike ga dama cikin danginki, wanda zaki bashi raqumi ki ba ki bashi, wanda zaki bashi saniya ki bashi, wanda zaki bashi tumaki ko awaki ki basu. Umma zar'in da kanta take cewa falau jama'atu kulli shay'in atanihi, inda zan har hado dukkan abin da wannan mutum na biyu ya bani lokacin da zai aure ni, ma balaga asghara aniyati abi zar'in, to duk gaba ɗaya wannan abun auje na bai kai imar kankanan kofi na shan ruwa a gidan abu zar'in ba, in hada tumakin da awakin da shanun gaba ɗaya bai bani, to bai kai kimar mafi kankantar kofin shan ruwa a gidan abu zar'in ba. Saboda me? Gidan abu zar'in ta fi samun kwanciyar hankali, duk da wannan mutum na biyu ya fi abu zar'in wadata, amma a can gudun kuma ta fi samun kwanciyar hankali, kuma wannan kwanciyar hankali ɗaya ne daga cikin dalilai na ɗorewar rayuwar auratayya. Qalat Aisha, da Ummu na Aisha ta kawo labarin daidai nan, ta tsaya sai ta ce فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سي من ذا الله تلا دامنشن الله تبتا قريش يتيري إتا كنت لك كأبي زرع لأم زرع ني آئشة زنزم المكي كمر أبو زرع أولين أم زرع سيدي ني برسكي كبا أبو النبي دك أبن دا أبو زرع ييو أم زرع تزم مكيشي in banda abu ɗaya shi ne sake ni ba zan sake ki ba. Ma'ana a nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana so ya ce da nana Aisha Allah ta kare ta a gare ta, alfahari da dukiyar mahaifinki da kika yi wancan ba shi ne abin alfahari ba, sama da ki sami abinda Ummu Zar'in ta samu a wurin Abu Zar'in, wannan shi ne ribar kowace ƴa mace a duniya. Ta sami namijin da yake kimanta ta yake darajanta ta. To a nan gurin menene fikihin wannan hadisi, ina jin ko ku nan gurin na tambaya a yanzu na ce da ku a cikin waɗannan mataye da muka karanta bayanansu gaba ɗaya wace ce mijin da ya yi ta sha ɗaya ta ƙarshe? To amma abu ɗaya ya gurɓata lamarin shi ne sakin da ya faru, wato kenan za mu iya cewa ta ƙarshen nan ita ce mijinta ya fi badan saki ba, ita ce mijinta ya fi badan saki ba, domin ita ce ta samu halin da babu wata wadda ta samu irinsa a cikin dukkan sauran mataye. To a cikin nan wurin kuma akwai darussa masu ɗimbin yawan gaske, idan muka bi wannan bayanai da waɗannan mata suka yi akwai darussa masu ɗimbin yawan gaske. Na farko dai wannan an yi wannan magana ne matan nan sun tattauna tun shekara 1400 da suka wuce baya a tare, amma ka ce yau ne da safe suka tattauna wannan sharhin da ne na waɗannan hadisai, na yi shi ne a takaice matuƙa ƙwarai da gaske, kawai ƙoƙarin kusanto da ma'ana sauransu, amma inda za ka wu filla filla sai ku ga halayyar mazajen yadda suke tun shekara 1400 da suka wuce baya har yanzu, kuma sai su ne halayyar har ya zuwa yau ɗin nan. Wato irin yadda yanzu waɗansu daga cikin mataye Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da mazajen da suke wahalar da su ko gallaza musu, to fa an taɓa samu tun a da, ba yau ne aka fara samu wannan ba. Kar ku ɗauka cewa mazan na zamanin ne, a'a, ɗabi'ar ce ta ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam. Kuma kar ku taɓa ɗauka cewa yadda yanzu waɗansu suke cikin ƙangi na mazajen da suke zalunta su, kuma haka dukkan mata suke a ɗakin aure, ko kuma waɗanda suke cikin wata ƴar ƙaramar aljannar duniya a tsakaninsu da mazajensu, domin daidai lokacin da waɗancan na farkon suke koke-koken mazajensu da matar ayayaku da matar ashannaku suke cewa ga yadda mazajensu suke, kaga daidai lokacin kuma wata ita matar ita Ummu Zar'in take magana ga halin mijinta. A yanzu ma haka, in za a tattauna, in wata ta ce mijinta na mata kaza, wata kuma za ta ce mijinta na mata kaza, in wata tana fuskantar matsala kaza, wata kuma za ta samu cewa wato dan na faɗi wannan saboda waɗansu matan idan suka ci karo da wata matsala sai su ɗauka cewa ma kamar me, kamar gaba ɗaya ma su a cire rai ma game da rayuwar auratayya, saboda maza gaba ɗaya sun lalace, namiji gaba ɗaya ba ɗan goyo bane ba, namiji gaba ɗaya ba ya da kirki, wanda wannan kuskure ne. Hakikanin gaskiya kuskure ne, ba a haɗa mutane a musu hukunci iri ɗaya. Irin yadda waɗansu daga cikin maza suke ɗaukan cewa mata gaba ɗaya ba su da kirki, mata gaba ɗaya kaza, to wanda ma kaga ba adalci bane ba. A kowane irin mutane ya iya samun mutanen kirki, kuma a iya samun waɗanda suke ba na kirki ba. To a nan gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in, na kasance miki kamar abu zar'in a wurin ummu zar'in, in banda saki, in banda saki. Kun ga sakamakon da za mu fitar da shi a nan gurin, sai mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafificin miji kenan. Domin a cikin waɗancan sha ɗaya mun yadda cewa Abu Zar'in shine mafifici in ba dan saki ba. To ko manzon Allah ya tabbatar ma Aisha lalle ya zame mata kamar wa, kamar Abu Zar'in li ummi zar, ko muna da tabbacin manzon Allah ba bai saki nana Aisha, Allah shi kare da a gare ta ba. Don haka a nan gurin abin da ya rage shi ne waɗansu ɗabi'u da halaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi ishara zuwa gare su yadda ya kamata magidanci ya kasance tsakaninsa da iyalinsa, wato ko dai a magance manzon Allah ya yi magana da baka, ko a aikace ya aiwatar da abin a aikace sallallahu alaihi wa sallam. Abu na farko, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo ya tambaye shi, menene haƙƙin iyalina a kaina, ko menene haƙƙin ɗaya daga cikinmu da matarsa take da shi a kansa? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa an taksu an tut'imha idza ta'imt wa an taksuha idza iktasait wa la tadribil wajha wa la tuqabbih. Yake cewa ka ciyar da ita daga cikin abin da Allah ya baka yayin da ka ci, kai mata tufafi daga cikin abin da Allah ya baka yayin da kai maka yi tufafi. Wala tadribil wajha, kada ka ce za ka daki mace a kewayen fuskarta, domin wannan na bayuwa zuwa ga yi mata lahani. Wala tuqabbih, sannan karka munana mata magana. Waɗansu malamai suka fassara at-taqbih shi ne kamar mutum ya munana ta da halitta ta yi mata ba, ko ya ce mai kaza, ya faɗo ta halitta ta jikinta, ko hannu, ko ƙafa, ko fuska, ko ido, ko hanci. Domin lokacin da ka aibata mutum da wata halitta daga cikin halittarsa, ka munana ladabi ne tsakaninka da mahaliccinka da Allah madaukakin sarki. Don shi dan adam ba shi yi wa kansa hannu ba, ba shi ya dasawa kansa idanu ba, ba shi ya dasawa kansa hanci ba, ba shi ya wa kansa dukkan wata kaba ta jikinsa ba, Ubangiji ta'ala ya masa. Da haka lokacin da ka aibata wa wanti sanadiyar wata halitta ta jikinta, to ka munana ladabi ne tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala. Da haka bai dace ba mutum ya munana wa mace ta wannan fuskar. Waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da wala tuqabbih, wato banda zagi, bai halatta ba mutum ya zagi matarsa. Da ko waɗanda idan fushi ya yi fushi za su ga suna zagin matarsu, waɗansu su ɗora a shari'a su ce ƴar kaza kaza, su faɗa abinda yake harshe ba zai iya faɗarsa ba. Waɗansu kuma su ce ƴar iska, haka zance mara daɗi mai nauyi wanda ba ya da daɗi. Idan ƴar iska ce ya za ka kawo ta gida, shimfiɗa ta haɗa ku, gida ɗaya ya haɗa ku, har ku haifi ƴaƴa da ƴar iska. Ma'ana ƴar iska mai za ta haifa kuma a gidan kenan, ma'ana ta haifi ƴaƴayen iska kenan. Wannan magana ce wanda ta yi muni ƙwarai da gaske. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya ja kunne game da mazaje cewa bai halatta su rinka yin wannan ba. Wato kenan lalle mutum ya lura da iyalansa ta fuskar abin da ya shafi abinci, da abin da ya shafi sutura, da kuma abin da ya shafi wurin zama. Sannan ya lura da iyalansa dangane da abin da ya shafi kiwon lafiyarsu. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da abin da ake kira husnul ahdi. Husnul ahdi shine riƙe alƙawali, wato tuna baya. Tuna baya yakan tuno ɗabi'u da halaye da matarsa ta yi masa a da, da irin zaman da yayi da wancan tun da, ko da a yanzu wancan ba ta nan, ko kuma a yanzu ta samu kanta cikin wani hali da ba za ta iya yin abin da take iya yi a da ba. To sai manzon Allah ya kiyaye wannan abin nata na da, baya manta da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ummuna Aisha da kanta take cewa wata mace ta shigo gidanmu, sai naga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bata muhimmanci sama da kima, yana cewa sannan da zuwa ya yasuwanci, haka dai ya bata kulawa wanda ba haka na saba gani ba. Sai nake tambayar shi wannan fawace ce? Sai ta ce ai, yace ai mutuniyar Khadija ce, ta dade tana zuwa nan tana kawowa Khadija ziyara. Shi kaga ne wace wai mutuniyar Khadija ce, shi yasa yake ta wani girmama ta, saboda kishi wai yana ta wani girmama ta. Ummu na Aisha kuma da kanta take cewa wato ban taɓa yin kishi ga wata ƴa mace ba irin yadda na yi kishi ga Khadija, saboda irin yadda manzon Allah yake yawan ambatanta. Tace gashi ban taɓa zama da ita ba, amma kuma ina kishi akan ta saboda annabi yana yawan magana akan ta. Har wata rana sai na ce da shi, yanzu kai bawan Allah gashi Allah ya musanya maka da yarinya budurwa matashiya, dan me kake ta tsuno wata tsohuwa wanda laifinta duk sun kode saboda tsufa, ga yarinya matashiya Allah ya baka? Sai ce Allah bai musanya mun wanda tafi ta ba har yanzu. Kaga wannan rike alƙawari ne, yace yi shiru, Allah bai musanya mun wanda tafi ta ba har yanzu. A gaban Aisha din ya faɗa ta, bai bari an je ko ina ba, Allah bai musanya mun wanda tafi ta ba. Yace na farko dai ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kare ta, ne ta taimake ni lokacin da kowa baya tare da ni, duk ƴaƴan da na haifa nata ne, cikin sauran mata na kowa ban haihu da kowa ba. Yake cewa don haka ba zan taɓa manta da Khadija ba. Aisha ta ce daga nan sai na rufe bakina ban ƙara cewa komai akan Khadija ba, da bakina in huta ba ta sake cewa komai akan ta ba. To kanta ce ta faɗa, kuma ba ta san me za a sake faɗa ba kuma nan gaba. To wannan shi ne abin da ake kira husnul ahd, wato kaɗan ne daga cikin mazaje wanda suke da wannan irin husnul ahd, wato mutum ya riƙewa mace wani zama na da suka yi na da ko mai daɗi ko wani alkhairin ta ko wani alkhairin iyayenta a da da sauransu, ko da yanzu ba za ta iya yin wannan abin ba, ko kuma a bata duniya da sauransu. To wannan yana daga cikin abin da yake da matukar muhimmanci sosai da sosai mutum ya kiyaye shi. Sannan kuma abu na uku, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi kokarin tarbiyyantar mata akan taqwa da tsoron Allah, yakan kula da su. Wannan daga mazaje da dama sukan yi sakaci akan haka, wannan kuma sai kawo kangarewar da yawa daga cikin mata, saboda suna zaune a gida ba sa kukan yunwa ko kishirwa, ba sa kukan abin hawa, ba sa kukan kayan alatin duniya, amma suna fama da talauci ta fuskar sanin addini. Ba su san addini ba, ko mazajensu ba su damu su dora musu wato addinin ba. Ko dai mun dauki salon rayuwa irin ta Turawa tsakaninmu da matanmu da 'ya'yanmu, ko kuma salon rayuwa irin ta gargajiya ta iyaye da kakanni wanda take nesa da addini, kawai sai shirme sai duniya da sauransu. Da wuya miji yazo ya tashi matarsa cewa tashi ki sallah, shi ya fita asuba ayi sallar asuba da shi a jam'i, kuma ya tabbatar kafin ya fita ya tashi ta yi. Da wuya zai yi kiyamul layl ya tashi ta ce tashi ki. Da wuya ya bi ta ɗakin ƴaƴansa ƴan mata ya ƙwanƙwasa musu ƙofa ku tashi ku yi sallah, ko ɗakin ƴaƴansa samari ya ƙwanƙwasa musu ku yi alwala gashi ina jiran ku za mu tafi sallah tare masallaci an yi kiran as-salatu. Da wuya ka samu waɗanda suke haka. Saboda haka yawancin mazaje sun kyale tarbiyyar ƴaƴansu da matansu, sawa'in ƴan mata ko samari, a hannun akwatin talabijin, a hannun satellite, a hannun ƴan wasan kwaikwayo. Shi yasa gidaje da dama duk suka rikice suka lalace. To wannan matsala ce. Abu na hudu, manzon Allah mutum ne mai yawan tausayi kuma ga mata. Ko a cikin tafiya ake, wata rana ana tafiya da mata, to akwai wani bawa ana kiransa Anjasha, yana gaba shi ke kada raƙuma. To sai yake irin wata waƙa, wanda duk lokacin da yake waƙan nan masu kiwon dabbobi suna wata irin waƙa da suke zuga shanu, sai shanu su rika gudu ko zallo suna tafiya, shi ma sai ya rika wannan waƙa sai raƙumi yana gaggawa. Sai manzon Allah ya daka masa tsawa ya ce, mahalan bil qawarir ya Anjasha. Yace kai Anjasha, ya tafi bi a hankali, muna dauke da kayan kwalba. Yana nufin muna tafi da mata, ma'ana idan kai tafiya da yawa za su gaji, za mu wahalar da su, kamar kwalba ce sai tafi sai nan da nan. A riƙa tafiya a hankali, a daina gudu, a daina sa raƙumi yana zallo, kar wata ta faɗo, sallallahu alaihi wasallam. Wato dai kan lura da haƙƙin mata ta wannan bangare ta fuskar tausayi da jin kai, sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma abu na da faɗa abu na uku ko abu na huɗu kai, abu na biyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ke yi, yawan ado da kwalliya ga matansa, da yawan sanya turare domin matansa sallallahu alaihi wasallam. Baya barin jikinsa da kazanta, sannan baya barin jikinsa ba a gyara ba, sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma abu na shida wato yawan kula da aswaki, saboda ya kasance yawun da zai rika gudana a bakinsa, wato ainihin mai ba mai wari bane ba. Sannan idan yana zaune kusa da mutum ba za a ji warin bakinsa ba, sallallahu alaihi wasallam, sawa'un shi da iyalinsa ko shi da sauran sahabbai. Har Ummu na Aisha ake tambayta, idan annabi ya shigo gida menene farkon abin da yake fara yi? Tace idan annabi ya shigo gida farkon abin da yake fara yi shine aswaki, kafin komai, kafin ya fara wa iyalinsa magana ko ya zauna da wanci ko ya shiga ɗakin wanci, sai da mun ci tabbata gare shi. Sannan kuma abu na shida, annabi sallallahu alaihi wasallam wato yakan daukewa iyalinsa kewa daidai da yin tsere da su, irin yadda ya tsere da Ummu na Aisha har so biyu. Da farko ya tsere da ita lokacin tana karama, ta tsere masa. A karo na biyu bayan ta fara kiba aka yi tsere, kuma ya tsere mata har yake dariya cewa ni ma na rama, hadhihi bitilka, yana nufin wannan tserewar da ne miki a madadin waccan tserewar da ke kuma kika yi mun da da muka yi. Sannan kuma abu na bakwai, annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai kakaci. Idan an ce kakaci kamar tsokana ko zolaya ko wasa, irin ka tsokane iyalinka dan da ya dauke musu kewa. Wata rana idan zai kirayi Aisha a madadin, ya ce mata ya Aishatu, ba zai faɗi haka ba, sai ce ya Aish, wato yayi abin da Laraba suke kira tarhim. Tarhim shine a shafe harafin karshe a cikin suna. Yakan yi haka. Wata rana ya ce mata ya Aish, sai ta wayo, ya ce mala'ika Jibril ne ya zo ya ce in gaishe ki. Dan murna ta ce, to sai darsa ma wai menene ya fi daɗi, kalmar da ya ce ya Aish ko kuma a'a da aka ce mala'ika Jibril ya ce a gaishe ni? Ta rasa wata kalma ce ta fi daɗi a ciki, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya wasa da jan hankali, wato ainihin ga iyalinsa, wanda wannan darasi ne babba. Sannan kuma wato ainihin abu na gaba, annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim, yakan akan zo da ruwa idan Ummu na Aisha ta karba ta sha, sai ya karba sai ya sa bakin shi a daidai inda ta sanya bakinta ta sha ruwan, ko kuma idan tana cikin guguyen wani kashi a cikin abinci, sai ce bani, sai sa bakinsa daidai inda ta sa bakinta, sallallahu alaihi wasallam. Duk wannan dan ya sa ta ji cewa eh lalle tana tare da miji. Sannan kuma abu na gaba, annabi sallallahu alaihi wasallam wato ainihin ya faɗa cikin hadisi dan ya sanar da mazaje, yace kullu shay'in laysa min zikrillahi lahawun, duk abinda babu ambaton Allah a cikin sa ya zama shirme wa la'ibun, da wargi, illa an yakuna arba'a, sai dai yin abu guda hudu ne. Abu na farko, mula'abatu rajuli imra'atahu, mutun yayi wargi ko wasa tsakanin shi da iyalansa, matarsa kenan. Abu na farko, tadibur rajuli farasahu, mutun ya ladaftar da dokin sa, ya fita kilisa ya koyi hawan doki. Sannan abu na uku, wa mashir rajuli bainal garadaini, mutun ya rinka kai kawo tsakanin itace guda biyu ko sanduna guda biyu da aka kafa, yana koyan shiga cikin runtsi, saboda ko yaki ko jihadi zai tashi. Sannan wa ta'limur rajuli as-sibaha, sannan kuma da koyan ninkaya a cikin ruwa, wato swimming kenan, saboda ko jihadi zai zo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba bai da dama waɗanda suke da alaka da wannan. Kun san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wanka shi da iyalinsa, musamman na Aisha da sauran waɗansu hadisai masu ɗumbin yawa kan wannan. Idan kuka ɗauki wannan kuka haɗa a can, kuntu laki ka bi zar'in li ummi zar'in, sai ku fitar da sakamakon cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafificin magidanci. Dan haka da kansa yake cewa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, mafificinku shine mafificinku game da iyalinsa, ni kuma ni ne mafificinku game da iyalina, nafi kowa kyautata ma iyalina. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato mafifici na magidanta gaba daya, kuma shine dukkan magidanta ya kamata su kwaikwayi salon rayuwarsu ta gudanar da iyalinsu a wurin shi. Zai wa dan adam wahala a ce koyi wani abu a wajen wani mutum na zamaninka, ka kwaikwayi wani abu a wajen malam wane ko a wajen allaji wane ko a wajen abokinka wane, kila sai ka cewa dan me zan koyi abu kaza a wurin wane ko a wurin wane. Amma a matsayinka na musulmi, in an ce ka koyi abu a wajen manzon Allah, to wannan abu ne wanda yake da saukin gaske, ka ji cewa eh lalle manzon Allah yana da cancanta na in kwaikwayi wato ainihin wani abu a wajensa. Ya rike kalma ta karshe da zan faɗa mana ita ce, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya shar'anta rayuwa ta auratayya, ya kuma kaddara ta tsakanin mazaje da mataye, da daɗi ko ba daɗi, sanadiyar rashin daɗinta wani lokacin daga mazaje, wani lokacin daga mata kansu. To amma dai dole a cikin rayuwa ta auratayya akwai bukatar hakuri mai dumban yawa har kafin zaman ya iya yin dadi. In babu hakuri babu abin da zai iya tafiya daidai a cikin duniya. Dole sai da hakuri. Sannan kuma a ciki dole sai da shawartar juna. Shawartar juna wannan yana da matukar muhimmanci sosai da sosai. Sannan kuma dole sai da nasihantar juna. Sannan kuma dole sai da yawa juna addu'a ta gari. Idan kin ga mijinki a cikin wani hali da kin tabbatar cewa ba haka Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tsara miji ya kasance ba wajen mu'amalantar iyalansa, abu na farko ki fito masa da shi da sigar shawara da sigar jan hankali. Wani lokaci miji baya son nasiha a wajen matarsa, sai ce dan me zaki masa wa'azi? To sai ki bashi shawara. A fakaita wa'azi ne, amma ki kin sanya abin suna shawara. Ai kowa san cewa ba a canja wa tuwo suna, dan kin canja abin suna bai nuna cewa ya fita daga nasiha din ba ko ya fita daga wa'azi din ba. Shikenan, ko ki dabara yadda zai samu wani kaset na wani malami da aka fadakar kan wannan matsala din da sauransu. Sannan kuma kina yi masa addu'a Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ganar da shi cewa abin da yake ba daidai ba, dan ya gane ya daina. Da haka sai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kawo sauki cikin al'amuran. Ina ganin dai annan ya kamata in takaita saboda lokaci ya riga ya ja. Abinda na faɗa ya zama daidai, Allah sa mu yi tare ya cikin lada mu duka. Abinda kuma muka yi kuskure ko tuntuban harshe, Ubangiji ta'ala shi ya kai mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكرمك الله الله يساك على الهير مكما دمك جي أبين دمالا يفعي الله أرض تامو ليهم أيكي لشكما يزمي من دليل شقمو الجنة أكرمك الله قيوتا تنبيا دك أمسى لان الجمع أكرتم مزار يما game da mata masu sa kaya matsatsu har kai magana akan abin da ya shafi su teloli masu tinkawa da sauransu. To lalle abin ya shafi maza da mata ne, amma ganin mata sun taru a halin yanzu kuma su ne abin ya fi shafa. Ana buƙatan ka sake an yi musu jan hankali game da irin wannan. Kuma karmakalla a ƙarƙashin wannan ina roƙa wata tela addu'a akan wannan mace ce tela. Amma wallahi ko nawa zaka bata ba za ka tinka wannan ba. Kuma in ka zo wa'azi za ta yi maka ce ke ba musulma ba ce? In ka ce yes, ce to wannan Allah ya hana. Kuma duk yadda za ki bata tinka ba sai dai ki kai wani wuri. Kamar yadda kai magana cewa telolin ma bai kamata su tinka ba. Kuma akwai teloli mata suna nan da yawa a cikin nan, wanda yawanci su suka fi kware a wajen irin wannan dinki. Da fatan akarmakalla za ka dan yi musu bayani akan wannan.
Wato hakikanin gaskiya sanya kayayyaki matsatsu ga mata waɗanda suke baligai su fita da su waje gaban mazajen da ba nasu ba, wannan ba wata shakka akan wannan cewa haramun ne kuma saɓa Ubangiji ne. Tunda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Nur, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, kada mataye su bayyana adansu sai ga mazajensu. To yanzu ko mace ta bayyana adanta akan titi da kowa ba ga mijinta ba. Sannan kuma Ubangiji ta'ala ya wajabta suturce jiki gaba daya a cikin suratul Ahzab. To idan mace ta fita a cikin tsiraici, ni a fahimta ta ita tana da laifi matar a karan kanta. Kanta ce ita yarinya ce, matukar ta zama baliga ita tana da laifi, alƙalami ya hau kanta. Sannan iyayenta suna da laifi, ko waɗanda suke riƙonta in ba a hannun iyayenta suke ba. In ba hannun iyayen suke ba. Sannan kuma tailan da ya dinka wannan tufafi shi ma yana da laifi, domin yayi abin da ake kira at-ta'awun 'alal ithmi wal 'udwan, taimakekeniya akan saba ma Allah, taimakekeniya akan ta'addanci. Allah madaukakin sarki kuma ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul 'iqab. Ku yi taimakekeniya da juna akan aikin da'a da kuma dukkan wani aiki na tsare dokar Allah, amma kada ku yi taimakekeniya da juna alal ismi wal udwan, wato akan duk abin da yake saban Ubangiji ne da kuma ƙetare dokarsa. Saboda haka gwargwadon yadda mutum ya nesanta kansa daga kowace irin taimakekeniya wajen sabawa Ubangiji gurgudan yadda ya hau tudun mun tsira, amma gurgudan yadda mutum ya ce zai shiga taimakekeniya wajen aikin barna, shi yana ganin ai sana'a yake ba shi yasa kayan ba, tana ganin ai ta dinki take ba ai ta sa kayan ba, to gurgudan adadin kayan da ta dinka, gurgudan kuma yawan fitar da aka yi da su a fili aka nuna tsiraici din aka saba ma Ubangiji, gurgurdan zanubin da ita ma za ta samu a gaban Allah ranar tashin kiyama, ko zai samu idan telin ya zama namiji ne. Da haka lallai wannan baiwar Allah da ta dauki wannan mataki abinda ta yi daidai ne, kuma ta ba da misali na mace musulma ta gari yadda ya kamata ta kasance. Muna fatan Ubangiji ta Allah ya sanya mata albarka a cikin sana'arta.
Aka rubuta Allah wannan ce take so ta musulunta, amma kuma uwayenta suka ce za su tsine mata, har ma an ce yanzu haka tana nan masallacin, wani shawara wai zaka bata? Ya zaki
shawara da nan bata ta musulunta, yanzu kar ta tsaya ta bata lokaci, tsinewar iyaye ba abinda za su yi mata, kawai ta karta furta kalmar shahada yanzu nan, kar ma ta tsaya dan iyayenta sun tsine mata ba abinda zai mata, wannan sun ba ta yawan bakin su ba tare da komai ba, ba abinda zai faru zaki gani ba abinda zai faru da laiki sai alkhairi da izinin Allah. Da haka in tana nan kawai ta shirya ta kalbi kalmar shahada, shine abinda ya fi alkhairi gare ta.
Akramaka Allah, tambayar mu na farko shine mai wannan tana cewa ta karanta a cikin wani littafi wai mai suna dausayin ango da amarya, cewa idan mutum ya sadu da matarsa a ranar lahiya ko darensa, to dan zai zama mai zubar da jini. Hakan nan kuma idan mutum ya sadu da matarsa a lokacin sallan walha tsakiyar rana kenan, wai dan zai kasance mahaukaci. To wayannan aka roƙa Allah maganganu, akwai nasi ne a cikin alkur'ani ko hadisi?
Wannan duk kare da yene, duk kare da yene, ko shakka ba na yakan cewa mai littafin ƙarya yake,
wai da kuma laraban ƙarshen wata duka,
wallahi duk ƙarya ne.
Na'am,
ƙarya ne wallahi, billahi ba kowane littafi ko gari za ku tsaya ba. Abinda ke tabbatar da littafi ingancinsa shine waye ya yi shi, mutum ne wanda iliminsa ya nuna ko ko mai karambani ne kawai. Ina ga yana da kyau mu lura da wannan, ta iya wa wani dama can ba mai ilimi bane ko ba mai kyakkyawan niyya bane, yazo ya kwakwaba mu cikin littafi ya bai mutane su tsaya, wani kawai kuɗi yake so samu. Ta iya wa wani mai kyakkyawan niyya ne amma kuma iliminsa bai nuna ba, yazo ya rubuta kawai abu bisa ga karancin sani ya baiwa mutane jefa cikin halaka. Na ga wani littafi a nan ma masallaci rannan, wani mai hoton makara a jiki, wannan littafin baya da amfani. Akwai hadisai na ƙarya masu ɗumbin yawa a jiki, ina ganin mai littafin ya kamata ta sake tace shi, ta nemi malamin su tace mata shi, amma dai wannan littafin baya da amfani. Na ga waɗansu daga cikin ku sun sayi shi, wani littafi mai hoton makara.
Rabon gado a sauƙaƙe kenan.
Ba na rabon gado bane, ina magana ne akan mutuwa ko lahira ko mene.
Ba
da shi na ƙarya mai yawa a ciki, saboda haka ya kamata a yi hattara a kai.
Wai malam gaskiya ne mace idan ta yi.
Sannan kuma su masu sayar da littafi za mu musu gashedi. Hakikanin gaskiya ba za mu amince mutum ya zo ya ta sayar da littattafai na ƙarya da kuma littattafai na mafarki a nan gurin ba. Ya kamata lokacin da mutum zai kawo littafi ya sayar, ya tuntuɓi hukumar masallaci ya nuna irin littafin, a ga cewa sahihi ne wanda mutane ba za su cutu wata fuskar addini in sun saya. To sai mu a bari mutane su saya, domin duk abin da aka saya a nan za a ɗauka cewa akwai amincewar malaman da kenan, wanda su yawanci wanda suke zuwa ɗin kawai kasuwancin su ya kawo su. Ya kamata kuma su tashi su masu tsoron Allah, don mutum ya yaɗa wani abin da ya kunshi shirka ko bid'a, to ya tabbatar fa kasansa na wuta yana jiran sa ranar tashin kiyama, gwargwadon yadda ya yaɗa abin da yake na ɓarna ne. Ya kamata a yi hattara.
Aka rama kalawai gaskiya ne idan mace ta yi sallah babu socks a kafanta, sallar ta din bai karuwa?
Ba gaskiya bane ba.
Aka rama kalawai wannan tana cewa ta ji ka ba da fatawan ya halatta mata musulmi su yi wato salon, su bude wajejen salon domin su yi wa ƴan uwansu mata irin wannan. To kuma ta ji waɗansu malamai suna cewa sa wani mai ne ko ina jin relaxa wai, yana canza yanayin ainihin halittar gashin ya mai da shi wani kala daban, sun ce wannan ɗin haramu ne canza gashi ɗin. To kuma shi sai da wannan ɗin ne za a yi shi, don har wata za ta buɗe saboda wannan ɗin aka hana ta?
Idan ya canza shi ai baya dawwama a haka, kawai zai sa gashi yayi laushi ne, kuma da an zo an jika shi da ruwa an yi wanka sau biyu sau uku kuma ya zanta komawa yadda ya gida, ba wani maganar sun ji halittar Allah ji inda zai zauna permanently haka shi kenan. Amma abinda da an yi wanka kuma zai sake komawa yadda ya gida bai yi kuma wani batun.
Akaramakallah, wannan tana tambaya game da irin ƙananan hijaban nan da ake sawa dan dulla haka din nan, kusan dai shi ma kaman ado ne tunda bai rufe ko ina, san dan kan ne kawai yake rufewa. Shin menene matsayin irin wannan hijabi? Shi ma ya shiga layin hijabai da ake faɗi na shari'a ne?
A ba daidai bane ba wannan. Wannan dan hijabi kamar an san miki, wannan ba daidai bane ba. Ya kamata ki sawa wadataccen hijabi na Allah da Annabi.
Kuma tana tambaya akai iri idan mutum zai yi aure din nan, akan buga hoton mijin da matan ana nunawa a TV, ana gayyatar yan uwa musulmi zuwa daurin auren wance da wane, ana nuna su a TV din nan. Shin menene matsayin nuna su da ake yi a TV, ko kuma a buga a takarda kamar irin wannan da ake yi?
Duk ba daidai bane ba wannan, duk ba daidai bane ba. Kuma idan mutum ma dai yana da kishi bai kamata ba kawai kai ta sa matarka a talabijin mutane suna ta kalle maka ita. Tunda dai ba hijabi take sa ba da safar hannu da komai da komai, ado za ta yi sosai ta sa kaya masu kyau. To ai ba daidai bane ba wannan. Sannan kuma wato sakashin mu yana da yawa ko abin ya yi, wato an halattawa mutane kenan kamar shi angon da amaryar masa iya haɗa jikinsu su ɗauki hoto haka kafin a dana sa a jikin ko kalanda ko wani abu, waɗannan duk kurakurai ne gaskiya. Ya kamata duk a nisance su, ya kamata a nisance su.
Akaramakallah, wadda tana so ta ja hankalin iyaye mata, wato ita dai wata ce ba ta son ta, kuma ta yi mata duk biyayyen da ya dace, kuma ba ta san abin da ta yi ba har ta haɗa ta da mahaifinta. Ya yi mata magana ta ce ita ba wani abin da ta yi mata, amma kuma ba ta fuska kullum tana cikin fushi da ita. Ita kuma wannan ɗin shi ne babban damuwanta nan duniya, kamar yadda ta rubuta.
Za ta yi ta lallashinta har ta ja hankalinta ta abin nan, ta dawo a hankali a hankali, yau da gobe yau da gobe, za ta huce a hankali a hankali. Ke dai kar ki gajiya, ai Allah ya san cewa kin dawo kina son ku shirya ke da ita, a hankali a hankali za ta dawo da izinin Ubangiji.
Akaramakallah, ni dai mai gidana ne kamar yadda ta rubuta, in ya fita tun karfe 7 sai duk masu yawon wato masu hira da masu sai da shayi da sauransu sun tashi kafin ya dawo gida.
Amma dai bai kyauta ba. Ya kamata mutum a ce yana dawowa cikin iyalinsa da wuri, shi ma kansa zai fi samun hutu, ka yi wadataccen barci kafin a ce asubahi ta yi. Ba daidai bane ba mutum ya je da a waje, sai dai kuma ki tambaye shi ko in kina masa wani laifi ne da yasa yake dadewa a wajen. In har ba kiya masa wani laifi to bai kyauta ba. Allah shi ke yi.
Wai kishiya da kishiya ne, wato ba sa zaman lafiya, san babu shiri tsakaninsu ko magana ba sa yi, har ma mijin ma ya raba musu gida, amma duk da haka yanzu tsawon shekara guda ko magana ba sa yi da junansu. Wani irin nasiha za ka yi musu a kai ya karmakallah?
To wannan dai nasiha kan ai har mun gaji, duk shekara sai an yi nasiha a kan masu gaba, masu wanda ba sa magana, abin yana da ban mamaki. Wai kun ɗauka cewa duk maganar aljanna nan da ake labari ne ba gaske ba ne? Maganar wutar nan kawai duk tatsuniya ne ya ce? Wutar nan ba tana nan, kuma wallahi za a shiga cikinta, da duk wanda ya ɓarna aka ce masa kaza ya gyara zai shiga ciki. Don haka ya kamata ku yi hattara. Menene za a zo a yi ta gaba a ce ba za a yi magana da wancan ba, wancan ba za ta yi magana da wancan? Wannan ba daidai ba ne ba. Ba ta aka yi dole sai wane ya zama abokina ba, ko sai wancan ta zama ƙawarki ba, cewa kullum ku yi ta magana ko kullum ku yi hira. A'a, gaisawa ta yadda ba a gaba. Ita ko gaisawa ba a gaba, bayan kwana biyu, bayan kwana uku, a gaisa ya isa. Ba ta aka yi komai naki na duniya sai kin faɗa mata ba, ita ma sai ta faɗa miki na yi. Wannan sai da wanda ta ku ta zo ɗaya kuke yi. Ka iya ganin mutane 7 uwa ɗaya uba ɗaya suke, amma ka samu waɗansu mutum biyu tasu ta fi ƙulluwa da juna, suna shiri su biyun shirin da ba sa yi da sauran, sai ka ce dan me wannan daban a cikin rayuwa? To ba a cewa wai dole sai ka yi mu'amala da mutum, ita mu'amala daban, amma gaisawa da rashin gaba shi wannan daban. To wannan shi ne muke magana a kai, don haka ya kamata ku gane. Tambayar ƙarshe ko?
To, tambayar ƙarshe ita ce tana cewa sai da ta wuni da azumi lokacin shan ruwa ne sai bayan ta sha ruwa sai ta fahimci cewa al'adar ta yazo, to bata sani ba kafin ta sha ruwa ne, a bayan ta sha ruwa ne ya matsayin wannan azumin nata.
To ai yanzu ba ta tabbas, mafi kyau shine bayan azumi sai ta rama guda, ta rama wannan yinin, ta rama shi wannan yinin cikin azumin da za ta rama dan ta fita daga cikin kokonto, da yamma haka ba za ta yi ta yin kokonto, abin da ya kamata kenan ta yi. Allah shi taimaka mana.
Sai wacce take cewa haka makalla tana so ka taimaka mata da addu'a, Allah ya bata miji na hayu ko malam zai kara da ita ne kamar yadda ta rubuta.
Akwai da ke injiya mu dubu wannan tana neman ƙarin bayani game da yin sallah da safa ko kuma bude kafa. Ba a cewa wai dan mutum ya bude kafa a cikin sallah yayi laifi, wai mace bai halatta ta bude kafa ba. Ba a bambanci tsakanin tsayuwar namiji da mace a cikin sallah ta fuskar hadisin manzon Allah, manzon Allah bai bambanta ba. Sannan ba lallai bane sai mace ta sa safa, abinda ake so da ya kafa ta tana rufe, kuma kafar ta za ta iya zamantowa a rufe idan ta sassauta zananta, ko ya ta dan kwanta zananta ta sassauta shi ya sauka ƙasa, shikenan sai ta sallar ta haka, ba wai sai ta sa safa ba. Sannan muna da sanarwa kamar haka. Sanarwa ta farko, na ba da sanarwa tun shekaran jiya a wurin karatu cewa da sunayen kwamitin nan masallaci na maza za mu kai ziyara gidan kurkuku na cikin gari ranar Laraba mai zuwa, maza za mu kai ziyara kenan, kuma ana buƙatar taimakon kowa da kowa, maza da mata, na abin da ya shafi kayan abinci da sutura. Sutura da kayan abinci, sutura da kayan abinci ko kuɗi. To kuma kuma mata, kwamiti na mata sun shirya makamancin ziyara irin wannan wanda za su kai wurare guda biyu. Wuri na farko ranar Alhamis za a kai gidan marayu, ranar Alhamis za a kai wannan ziyara gidan marayu, za a haɗu a nan masallacin karfe 10, mata ne zalla ba namiji, mata zalla za su haɗu a nan karfe 10 na safe ranar Alhamis ga waɗanda suke sha'awar kai wannan ziyara. Kuma dai abinda ake buƙata na taimako wajen marayu kun sani, ko dai buƙatar kayan abinci ko kuma kaya na yara, sawa'un maza ko mata, duk waɗanda za su je za a iya tuhowa da su, amma da Allah a tuho da kaya masu kyau ba tsumma ba, kuma ya zanto a wanke a goge, a wanke a goge, ko a wanke ko da ba a goge ba, ko a wanke a goge gaba ɗaya, zai fi kyau ya zanto a wanke a goge a sa su a cikin leda. Sai abin nan kila kwa iya kawowa tun gobe, tun da gobe za mu yi tafsir na mata, za mu ƙarasa surar da muke ciki, za mu ƙarasa ta gobe don Allah ya kai mu. To ziyara ta farko ranar Alhamis, ziyara ta biyu ranar Asabar, ziyara ta biyu ranar Asabar, ranar Alhamis karfe 10, ranar Asabar kuma wato ainihin shi kuma za a kai asibitin yara ne, asibitin yara ƙanana ranar Asabar, ranar Lahadi kai ranar Lahadi. Waɗannan ziyara guda biyu ta ranar Alhamis da ta ranar Lahadi dukkaninsu za a kai su ne karfe 10 na safe, karfe 10 na safe ga mata zalla, mata zalla banda maza, maza su ranar Laraba ne kadai. Sannan kuma idan Allah ya kai mu yau da daddare karfe 1 ne za mu fara sallah ta tahajjud, yau da daddare karfe 1 za mu fara sallah ta tahajjud a nan masallacin. Kuma ka'idan zuwa sallah tahajjud ga dukkan mace, ga dukkan matar da za ta zo, sai ta nemi izinin mijinta, in ya bata izini sannan ta zo, in bai bata izini ba za ta zo ba. Sannan sai ta nemi izinin wakilinta in bata da miji, mahaifinta ko wanda take hannunsa. Sannan yadda muka sha yin nasiha, duk waɗanda suke da yara ƙanana waɗanda kila za su zo da su su galabaita saboda taron jama'a ko saboda sanyin asubahi, da Allah su rinka yin haƙuri suna yin sallolinsu a gida, ya fi musu alkhairi sama da su matsantawa kansu cewa sai sun zo nan sallah. Su rinka yin haƙuri suna sallolinsu ga waɗanda suke da yara ƙanana. Sannan kuma mu sani cewa ibada ce, da haka dodan da zo su rinka zuwa cikin ladabi da kaya na addinin musulunci, sannan yan mata kanana su zanto masu girmamawa da mutuntawa ga manyan mata. Za ga waɗansu din wato kamar sun zo ne don su yi rashin kunya, ko da wurin saho aka ce ku tsaya nan wurin, sai ga suna faɗa wa mata waɗanda sun girbe su maganganun da ba su dace ba, waɗansu ma sun haife su amma su rinka faɗa musu baƙaƙen maganganu irin wanda ba su dace ba. Da haka da Allah ya hattara game da waɗannan al'amura. Sannan da waɗanda suke da addu'a ta fatan alkhairi, muna fatan Ubangiji ta'ala ya biya musu buƙatunsu na alkhairi. Waɗanda
game da tambayoyi da kuke rubutowa, don Allah sai ku yi hakuri, don tambayoyin naku suna da yawa, kuma idan muka kasa su kashi uku, kusan kashi biyu da rabi, sai ka samu ko maimaituwa ne aka yi tambayoyin, ko kuma rubutun ne bai yi kyau ba, ko kuma tambayar ce bata yi ma'ana ba. Don haka duk wacce bata ji ba, tambayar ta ta rubuto, to kar ta damu, wataƙila an yi irin wannan tambayan a baya, ba mu so mu sake maimaitawa, ko kuma ta sake duba rubutun ta yayi kyau sosai, ko kuma ya kasance tambayar ne ba shi da ma'ana. To duk wannan dama mun faɗi tun daga farko cewa in har ya zan ɗaya daga cikin ukun nan, to gaskiya ba za a iya a karanta shi ba, don wani din ka ɗauka labari ne kawai za a yi ta baka da aka yi kaza aka yi kaza, ba zai yiwu ka tsaya ka ce duk wannan abubuwa sai ka karance shi gaba ki ɗaya, kuma ka sa ka faɗa a malam shi kuma ya amsa. Allah ya sa mu dace.
Kamar yadda na faɗa, gobe in Allah ya kai mu za mu rufe tafsiri na mata, saboda an riga an shiga goman ƙarshe, zai wahala haɗa abubuwan da yawa haka lokaci guda. Daga gobe za mu ƙarasa suratul tauba, shikenan sai mu rufe, sannan kuma kwajin jawabin da zan yi goben a wajen rufewa insha Allah. Sai mu yi addu'a dukkan waɗanda suke da buƙatu na alkhairi, Allah su biya musu. Masu neman aure, Allah su ba su mazaje na gari. Su mazajen da suke buƙatan aure, Allah su ba su mataye na gari. اللهم حي لنا من امرنا رشدا
امين
اللهم حي لنا من امرنا رشدا اللهم حي لنا من امرنا رشدا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci na Darul Islam, wani ke shago mai namba 6, Law Shopping Complex, Daura Garanda Bawa Nauti, Kasuwar Wunti, Bauchi State, Nigeria, ita ce cira muku wannan MP3. Ga namban wayarmu ga masu buƙatar neman mu akan namban waya kamar haka: 0806030275. Ga namban a cikin harshen Turanci: 0806030275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.